Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 17, 25 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama shi da ce kai tsaye ta tashin FM na VOA Africa akan mita 102.5. Sai radio amfani sarauniya, fara'a, nomad, dalon, niya da kuma tashin arewa. Ha kuma idan ana so a kama mu akai tsaye ana iya samu akan voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Masare assalamu alaikum yanzu din ma Ladan Ibrahim Ayo ne tare da Grace Alheri Abdu muke farin cikin sake jin ragaman shirin da wannan hantsi. Kun bayan labaran duniya za ku cewa majalisar dokokin jihar Kano ta kafa kwamitin binciken tsohon kakakin majalisar dokokin jihar Honorable Alasan Rurum. Kana ku jidda malamai a jihar Borno suka koka akan yadda biyan su albashi a jihar ya zama alƙaƙai. Sai kuma mu ci gaba da kawo muku tattaunawa da Mamur Kwari yayin da babban dan marigayi Alhaji Yusuf Mai Tamasu da dan masanin Kano. Kana ku jiyar da wasu iyayen bayan Allah da aka sace akan hanyar Dambuwa da ke jihar Borno suka koka. Sai dai duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum barkamu da hantsi ga cikakkun labaran. Yau Talata 4 ga watan Yuli Amerikawa ke bikin ranar da Amurka ta samu ƴanci. Tun shekara ta 1941 ranar ta 4 ga watan Yuli ta kasance ranar hutu a nan Amurka. Sai dai an fara bukukuwan ƴancin kai ne tun ƙarni na 18 da kuma juyin juya halin Amurka. Ranar 2 ga watan Yuli shekara ta 1776 Majalisar Ƙasa ta kada kuri'ar amincewa da keɓe ranar samun ƴancin kai. Bayan kwana biyu, wakilai daga gundumomin Amurka 13 suka amince da ƙudurin ƴancin kai da Thomas Jefferson ya rubuta. Waɗansu masana tarihi suna gani kamata ya yi ranar ta bikin ƴancin kan Amurkan ta kasance ranar 2 ga wata a maimakon 4 ga wata domin ranar ce aka kada kuri'a a tarihi. Yanzu a Amurka, dubban al'ummomi suna shirye-shiryen wasannin wuta domin bikin wannan rana. Ana gudanar da ɗaya daga cikin manyan wasan wutan a gundumar Columbia, babban birnin ƙasar da aka fi sani da Washington DC. Labaru da muka samu da ɗumaɗuman su na nuni da cewa Koriya ta Arewa ta sake gwajin wani makami mai linzami a yau Talata. Rundunar sojan Koriya ta Arewa ce ta ba da wannan labari. A can ƙasar Siriya kuma rundunar sojan ƙasar ta ayyana tsagaita wuta a kudancin ƙasar har zuwa ranar Alhamis domin goyon bayan yunkurin sasantawa a ƙasar. Jiya Litinin aka ba da wannan sanarwa kwana ɗaya kafin a yi shawarwarin samun zaman lafiya a Astana, babban birnin ƙasar Kazakhstan. Ta wani gefe kuma an kafa taron ƙolin ƙungiyar haɗin kan ƙasashen Afirka karo na 29 Addis Ababa, babban birnin ƙasar Habasha a jiya Litinin. Inda shugaban ƙasar Zimbabwe Robert Mugabe ya ba da tallafin dala miliyan ɗaya ga ƙungiyar domin ta iya dogaro ga kai. Kimanin kashi 60 cikin 100 na kasafin kuɗin ƙungiyar yana fitowa ne daga tallafin ƙasashen ƙetare da suka haɗa da ƙungiyar haɗin kan Turai da Babban Bankin Duniya da kuma waɗansu ƙasashe da ba sa cikin wannan ƙungiya. Mugabe ya daɗe yana bayyana buƙatar ganin ƙungiyar ta dogaro ga kai. Ya faɗa wani jawabi da ya yi a tashar talabijin ta ƙasar Zimbabwe cewa Afirka tana buƙatar ta ɗauki nauyin ayyukanta. Bai kamata ƙungiya kamar ta AU ta riƙa dogara a kan tallafi ba, wannan ba abu ne da zai ɗore ba. Ƙungiyar tana da kasafin kuɗin dala miliyan 782 a shekarar nan ta 2017. A watan Yuli shekara ta 2016 shugabannin na ƙungiyar AU suka amince su sa tarar 2 cikin 100 kan waɗansu kayayyaki da ake shigowa da su a nahiyar domin samun kuɗin gudanar da ayyukan ƙungiyar. To kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ana sa ran Indiya da Isra'ila za su ƙulla yarjejeniya a fannin fasahar ayyukan noma da samar da ruwa yayin ziyarar da Prime Minister ƙasar Indiya Narendra Modi ta tarihi zai kai a Tel Aviv da birnin Kudus da zai kai cikin wannan mako bisa ga cewar wani babban jami'in Isra'ila jiya Litinin. Modi, wanda zai fara ziyara a Tel Aviv yau Talata, shi ne shugaban gwamnatin ƙasar Indiya na farko da zai ziyarci Indiya ko wato Isra'ila ko da yake kasashen biyu suna da hulɗar diplomasiya na tsawon shekaru 25. New Delhi wadda take goyon bayan gwagwarmayar Falastinawa ta ƙara danƙon zumuncin ta da Isra'ila amma ta gujewa kai ziyara ƙasar ta Yahudawa da za ta ɗauki hankalin duniya sai wannan lokaci. Modi ba zai je Ramala ya gana da shugaban yankin Falastinawa yayin wannan ziyara ta sa ta kwanaki uku ba. Duk da haka masu sharhi kan lamura sun ce dangantakar Indiya da yankin Falastinawa tana nan daram kuma a bayyane take lokacin da shugaban yankin Falastinawa Mahmud Abbas ya kai ziyara Indiya a watan Mayu. Daga ƙarshe babban jami'in diplomasiyan ƙasar Qatar ya maida martani jiya Litinin gajerin bukatun da ƙasar Saudiya da ƙawayenta da suke takun saka a fannin diplomasiya da Qatar suka gabatar bayan sun ƙara wa'adin sa'o'i 48 da suka ɗibarwa ƙasar na aiwatarwa. Sarkin Kuwait Sheikh Saba Al-Ahmad Al-Saba shi ne ya karɓi wato bakuncin ministan harkokin ƙasashen ƙetare na Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani jiya Litinin domin ya miƙa wasiƙa da Sheikh Tamim na ƙasar Qatar ɗin ya rubuta. Bisa ga cewar kamfanin dillancin labarai na ƙasar Kuwait, ba bayyana abin da wasiƙa ta ƙunsa ba, ko da yake tun farko Al-Thani ya ce babu ko tantama za a yi watsi da buƙatun da suka gabatar.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. To bari mu fara da kwamitin da majalisar dokokin jihar Kano ta kafa domin binciken tsohon kakakinta Alhaji Kabiru Alhassan Rorun. Ga Mahmud Ibrahim kwari da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Daga bisani ne dai majalisar ta kafa kwamitin bincike akan tsohon shugaban majalisar Kabiru Alhassan Rorun domin gano gaskiya ko akasin haka akan wancan batu na karɓar naira miliyan 100 daga hannun Aliko Gwate. To amma Honorable Baffa Babba Dan Agundi da ke mara baya ga tsohon shugaban majalisar ya ce hukumar EFCC ya kamata a miƙa wa batun.
Duk gaba ɗayan House aka ce ana zargi da kuma shi speaker in particular. To shi yasa naga dacewar domin mu tabbatar da ba mu da laifi ko kuma muna da gaskiya na ba da shawarar cewa EFCC ta binciki wannan zargi da aka yi wa 'yan majalisa gaba ɗaya da kuma shugabanta, domin ina ganin wannan rahoto shi zai fi karbuwa idan EFCC ta fito ta wanke mu zai fi karbuwa. Amma majalisa ta ce tana da hurumin yin haka.
To yanzu gashi an kafa kwamiti ba a yadda da wannan ra'ayi da ka kawo ba, kana da ƙwarin gwiwa akan kwamitin ko kuma a har yanzu dai kana kan bakanka?
To gaskiya ba zan ce ba ni da ƙwarin gwiwa akan kwamiti ba, amma dai a doka ta shari'a ba yanda za a yi kai zama alƙalin kanka.
Duk da haka dai tsohon shugaba Kabiru Alhassan Rorun ya ce zai baiwa kwamitin haɗin kan da ya kamata.
Tunda majalisa ce ta yi kuma an samu kyakkyawan amincewa da rinjaye kuma a matsayina na wanda ya sauka a yau, dukkan abin da majalisa ta yi ina tare da shi domin ina ciki, kuma ban ce abin da aka bai daidai ba, saboda haka kwamiti da majalisa ta kafa na gamsu da shi. Illa dai ina kira da wannan kwamiti ya tsaya aiki tsakaninsa da Allah domin a tabbatar da gaskiya din take, kuma a bayyana al'umma jihar Kano da kuma na ƙasa baki
ɗaya. Kenan zaka bai kwamitin haɗin kai ya aiki sosai?
Zan ba kwamitin haɗin kai 100% domin wannan abin da ya taɓa mutuntaka ta ne, ya taɓa daraja ta, ya taɓa ma darajar jihar Kano ga baki ɗaya. Wannan yasa ne yake shawara, duk da cewa wannan kujera mai alfarma, amma na gaskiya in sauka domin in ba da dama a bincike tsanaki cikakken bincike, don haka na sauke babba kare da take kaina ta wannan kujera. Kuma ina addu'a Allah Ubangiji ya sa a ƙarshen wannan kwamiti a kawo bincike na gaskiya wanda zai tabbatar da abin da aka yi, domin a sami inda laifi yake, a gurfanar da mai laifi. Idan ko ba a yi laifi ba, to shikenan sai a faɗi yadda magana take.
Wasu daga cikin 'yan majalisar sun ce sabon shugabancin zai kawo sauyin da ake bukata.
Muna hasashen cewar majalisa za ta zama bai ɗaya, babu bambanci, babu nuna wani yafi wani, don haka ne muka sa shi domin ya haɗa kan majalisa, sannan a ba gwamnati gudunmawa da goyon baya wajen gudanar da ayyuka.
Honorable Babangida Alhassan Yakujiba kenan da ke wakiltar mazaɓar Dala a zauren majalisar dokokin ta jihar Kano. Mahmud Ibrahim Kwali, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.
To kafin mu ci gaba a shakata da wannan faifan.
Wayo kaina mutuwa riga ce ba ta fita. Kullu nafsin za'iqatul mauti ayar Qur'ani ce. Duk sanda na zo kan ayar nan ni sai na di mauce. Rigar nan dai mutuwa da zan yi wuda na tube ta. In tube ta. Wayoni kallamarin mutuwa na tausan kaina. Ba zan manta ba dan mutuwa ta yi mun yankan kauna. Ta dau su man baba mahaifina ban manta. Ban manta. Usman baba da haifin bara ku jahalinsa. Salihin mutum ne mai haƙuri lamari na sabawasa. Wanda shi ko da mahira da mu ƴaƴansa yake yinta. Da mu yake yinta. Amma malam mutuwa da ta tashi yankan gauna. Yankan gauna. Amma mutuwa malam da ta tashi yankan gauna. Wata shida kan mutuwar baba in gaya maku dangina. Sai ya zamto yau da lafiya kuma gobe sai cuta. Gobe sai cuta. To tun daga wannan lokaci baba in ya tara mu. Sai mun ga yana kuka to baba in ya ga mun damu. Sai ya ce mana ba komai kuka nai na tuna baba ta. Na tuna baba ta. Da akwai wata rana baba ta ta taba tambayar baba. Yawan kukan nan da kake Alhaji ban ga dalili.
To har yau a ci gaba da alhinin marigayi dan masanin Kano Alhaji Yusuf Mai Tamasule a hirarsu da babban ɗansa Alhaji Mukhtar Mahmud Ibrahim Kwari ya tambaye shi dangantakar mahaifin nasa da su ƴaƴansa shine sai ya ce
yadda yake barkuncin nan da su jama'a haka yake da iyalansa da ƴaƴansa da jikokinsa da duk kowa haka yake a ko ina ne
ya taka makamai an yi gwamnati a mataki daban-daban kuma ya yi shuhura wurin abin da baiwar da Allah ya martazance da zalakar magana wai ku a matsayin ƴaƴansa me kuke ya kuke ji sannan ake cewa dan masani nan duk taro in bashi sai aga kamar lami
haka ne sai Allah ya bashi wannan baiwa da idan yayi magana sai mutane su saurara ta shige su saboda duk abin da yake faɗa daga zuciyarsa ne tsakaninsa da Allah
a baya ka ce yakan ce muku cewa ku rage girman kai ku rungumi kowa amma idan yaje taro zai zama cewa kowa shi yake saurare taro ya baje ai ta cewa dan masan ya ce wai ku ƴaƴansa dinnan kuna jin wani abu haka na kuna daban ne misali
wallahi ba mu ji saboda bai koya mana haka ba bai yadda ba mu kai ba ma kuma kullun shi yana sa ubangiji a sha'aninsa domin ko zuwa gurin taron yayi ce zai yi magana yakan ce Allah ka iya mun da iyawarka Allah kai mun jagora ce ba iyawa ta bace Allah kai mun jagora saboda haka mu bai nuna mana haka ba saboda in kaga zamantakewarsa in ka zo gidansa kaga yadda da irin mutanen da yake zama a koda yaushe za ka san cewa bai dauki kansa komai ba ya mai da kansa yana murna ba yaran gidansa da kowa nasa su yi wasa wani lokaci ma abin har mu muke ganin yayi yawa saken nasa yayi yawa yaran sa ya saki musu da yawa
wayoni kallamarin mutuwa na tausan kaina ba zan manta ba dan mutuwa ta yi mun yankan gauna
To a can jihar Borno ko malaman makarantar firamare ne suka koka cewa a maimaso da albashinsu a ƙarƙashin gwamnatin jihar domin suna cin kwakwa kafin su samu albashi. Ga Harun Dauda biyu da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Ƙungiyar ɗaliban malaman makarantar firamare kenan lokacin da suka yi tattaki daga ofishinsu zuwa fadar gwamnatin jihar Borno don miƙa wasu buƙatu nasu ga gwamnatin musamman ma na abin da ya shafi albashinsu da suka ce babban abin takaici ma shi ne har yanzu a matsayinsu na malamai akwai wanda ke karɓar albashi naira 700,000 duk wata wanda kuma hakan suka ce ya ƙanƙanta matuƙa sannan suka kuma buƙaci gwamnatin da cewa ta karɓe kulawa da makarantun firamare daga hannun ƙananan hukumomi a cewar ta ƙananan hukumomi ba ta iya rike su ba. Kwamare Bulama Abisodiye shi ne shugaban ƙungiyar malaman makarantun firamare. firamare da kuma yi min jawabi game da irin waɗannan buƙatu nasu kamar haka.
Wallahi lamarin primary education yana ta tabarbarewa, babu kula da malami. Malamai anan yanzu sun gwammace su je su yi aiki wa NGO as volunteer dan ibn malami wanda gwamnati yake biyan sa.
Yadda ne karancin biyan albashi ne na malami a jihar Borno?
Karancin biyan albashi na malami yana ta fluctuating. Wani malami yana samun kaman 7,000 da wani abu a wata.
Kowane
wata
malami
makaranta kwana 30 tukun ya samu wannan albashi. So in kaga lamarin babu bai kyau ga harkan malanta da kuma aikin ilimi gaba daya.
Kuma malamai za ku kai kamar adadi nawa ne a jihar Borno?
A jihar Borno a primary school kadai muna da malamai kaman 23,000 na yan kai.
Ka bayani kuma akwai da dama da aka kashe, su za su kai nawa ne adadin su?
Mutanen da aka kashe a yanzu a digigigan da muke da shi muna da malamai 537 waɗanda suka riga mu gidan gaskiya a cikin wannan tarzuman da aka yi. Wasu an same su a cikin makaranta suna koyarwa, aka kashe su, wasu a gidansu, wasu bom ya tashi da su, iya adadin da muka samu. Amma a verification da aka yi a state, a yanzu haka state malamai muna da kusan 400 da wani abu waɗanda har yanzu ba su zo ba. Ya Allah, suna hannun waɗannan mutanen ne, sun mutu ne, waɗannan ba mu tabbatar ba.
Akwai ƙananan hukumomi da harin zuba ma fara biyan su wannan matakin albashi na 18,000 ba. Ku za ka yi mana ƙarin hasi game da waɗannan ƙananan hukumomi?
Waɗannan ƙananan hukumomi na Hawul, Biyu, Askirawo da Chibok mun samu matsalan kuɗin da yake shiga musu a local government ba zai yi ya biya wannan sabon albashin ba. Ba ma sabon albashin ba, albashin da ake biyan su yanzu ma sai gwamnati ta samu wani kuɗi ta tallafa musu kafin a biya su. Shi yasa ba a samu daman an biya wannan karancin wannan kuɗin a wannan local government ba. Kamar yadda ka ji gwamna ya faɗa, akwai cancancewa wanda yake so a yi baicin wannan, kuma mu ma muna ganin lalle ya kamata azo azanna haɗu gaba ɗaya a ga yadda za a yi wayannan local government ɗin su samu biyan bukata.
Sai dai gwamnan jihar Borno Honorable Kashi Shettima ya masa alƙawari yana mai cewa,
"At the next Northern Nigeria Governors Forum meeting coming up later in the month in Kaduna, one of the topical issues for discussion has to do with the subject matter under discourse."
Yace a taron mu da zamu na gwamnonin arewa a cikin wannan wata mai zuwa da za a gudanar a Kaduna, wannan batu dai shine zai zama abin da zamu tattauna a kai don mu tabbatar cewa mun samar da mafita game da irin wannan matsala na malaman makaranta. Zamu tabbatar mun dauki matakin da ya dace don mu ga cewa mun biya malaman makarantar mu bukatun su, ganin cewa duk wanda ya zama wani ba kasan nan tushen su daga makaranta ya fara, kuma ma makarantar primary ina mai alfahari da cewa ni kaina malami ne kaman ku, kuma za mu yi duk iya yadda za mu yi mu ga cewa mun taimaka malamai. A cewar gwamna Kashin Shettiman, Haruna Dauda, Biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
Wannan kiɗin tika ne, wannan batun tika ne, tika uban karatu.
To, wasu da ake zargin cewa 'yan Boko Haram ne sun kai hari a wani gari a cikin jamhuriyar Nijar, kuma sun yi awon gaba da mata da yara. Ga Haruna Mamman Bako da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
A rahotannin baya-bayan nan da ke hitowa daga gabascin jamhuriyar Nijar, musamman a jihar Difa, suna nasaba da cewa waɗansu 'yan ta'adda da ake kyautata zaton cewa 'yan Boko Haram ne sun abkama wani gari da ake cema Galewa, wanda ke kwatankwacin kilomita 100 gabas ga birnin Difa, kuma kwatankwacin kilomita 20 da garin Kabalewa, inda a makon da ya gabata waɗansu 'yan ƙunar baƙin wake biyu mata suka kai hari wa wani sansanin 'yan gudun hijira. Rahotannin da muke samu a baya-bayan nan na nuna cewa su 'yan ta'addar sun kashe mutum tara, kuma sun yi awon gaba da mata da yara da kuma matasa da dama. Gwamnan jihar Difa, bisa bayanan da ke zo muna yanzu haka, sun ce ya isa a garin na Galewa, inda ya halarci zana'izar dukkan waɗanda suka kwanta dama, yayin da ake ci gaba da yin addu'o'i saboda Allah Ubangiji ya ji kan marigayen. Su kuma rundunonin tsaro sun darkaki waɗanda suka kawo wannan harin domin ganin za su iya cin musu, su kwato waɗanda aka yi awon gaba da su, tare da mayar da martani akan wannan mummunan harin da suka kai. Kuma zoke yanzu hukumomi a mataki na ƙasar ba su hiddo da wata sanarwa ba game da wannan lamarin. Na yi yunƙurin in tuntuɓi gwamnan jihar na
Hadifa cewa da Malam Lawali Muhammad Dandano don mu samu cikakken bayani a hukumance da garesa. Sai dai wayar sa na same ta a ruhi a duk lokacin da ni buga wayar sa kuma na aiksa sakon karta kwana wanda har izuwa yanzu ba a mai domin amsa ba akan shi. Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni sashen Hausa na murya Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Nijar.
To bari mu sake komawa jihar Borno inda Haruna Dauda Biyu ya tattauna da iyayen wasu da aka sace musu iyayensu har su 14. Haruna kuma ya fara tambayan ɗaya daga cikin iyayen waɗannan mutanen ne mai suna John Gundiya yadda aka sace waɗannan mutane 14 kuma a ina.
Rana 20 ga wata din to muna kai gawan dota nawa wanda ta rasu a police shine muna kai gawan zuwa gida. Shine muka hadu da mutanen nan around 31 kilometers daga nan Maiduguri. Sannan mun je ne kawai mun zo mun fada akan su kamar ambush suka yi. Ambush ne ma suka yi ba kamar.
Ce suka fito muku ne? Sun fito daga daji ne ko kuma sun tsare gaban ku ne?
A'a, suna kwance ne dama. Kacin da muka ce suna kwance.
To ganin cewa akwai ma jami'an tsaro suke raka ku musamman ma jami'an soja. Kamar su ba su yi wani yunkurin mai da martani ba wajen kare ku?
Eh, su dai suna gaban mu. Su muna bin su dama a baya. To da suka wuce a lokacin ma da suka je din ba su yi harbi lokacin da sojoji nan suna cin kombe din ba sai da suka wuce. Sannan kuma gawa ya wuce sai aka an few other vehicles sun wuce sai aka so mu harbi akan mu.
Ka ce ana raka ga kuma ka ce kamar yarka ce ko gawan yarka ce wanda aka ce jami'ar yan sanda ne ta rasu ko?
Eh, haka ne.
To bayan waɗannan sun wuce kamar me ya faru?
Da suka wuce kawai sai mun fara ji harbi da suka ce Allahu akbar shikenan sai suka fara harbi. Papa kota ina mu ma muna cikin wata da kyar muka kauce ni karan kaina ne mai magana ma sai da suka dan harbe ni a baya. Allah ya sa bai shiga ba ya kauce ya diba naman bayana.
Wannan ce take dan gani bullet alsashi ne
artashi ne sosai. Ya fasa glasa nan ya zo ya dauke jini abin nan naman jikina sai ya hake ya suke je ya fasa wani glasa da gefe haka.
Akwai batun da ake cewa akwai ma ƴaƴanku da aka tafi da su da dan dama wadda ba a gansu ba. Kai kuma akwai ƴaƴanka ciki?
Akwai ƴaƴana ciki. Kusan family daya ne ma gaba daya. Family namu daya ne. Akwai ƴaƴana guda uku a ciki wanda daya ƴar ciki na guda biyu uku kuma ƴaƴan yayana ne. To duk da ƴaƴa ne da shike ni ne nake kula da su yayana ba shi da rai.
Su din jami'an ƴan sanda ne waɗannan ƴaƴan naku ko kuwa ma'aikata ne ko haka?
Ba dan sanda a ciki. Kuma matan dan sanda babu. Duk masu wa'ansu ƴan makaranta, wa'ansu kuma matan aure, wa'ansu kuma akwai ɗaya ma NYC a ciki, amma babu ɗan sanda a ciki sam-sam.
Kuna da kamar labarin matan da aka tafi da su adadinsu za su kai nawa?
A wajen lissafin da muka yi dai guda 14 wanda aka tafi da su.
Babu labarin su
har yanzu ba labarin su kuma ba mu ji labari ba.
Kamar jami'an tsaro ba su yi muku wani ƙarin haske ba game da waɗannan ƴan ana ko kuma yi muku alƙawari cewa su kwato muku?
A'a, ba mu ji labari ba. Shine ma mun damu sosai. Ba mu ji labari ba shine muna kokarin ma don mu sani ina suke. Da shike a cikin motan ƴan sanda ne aka ɗibo su kuma lokacin da su babu din ma motan ɗan sanda din ma babu.
An tafi da motar ƴan sandan da suke ciki duka?
Eh, an tafi da shi. An tafi da shi.
Amma su kuma fararen hula ne ba ƴan sanda
ba. Ba ƴan sanda ba ne gaba ɗayan su ba ƴan sanda ko ɗaya ciki.
To ga ɗaya daga cikin malamin da kuma shi ma wannan hari na ranar 20 din ya ritsa da shi. Suna malamin?
Daniel Apakumamza.
Akwai ƴaƴanka a ciki ko kuma da kai ne abin ya ritsa?
Eh, da ni ne, amma duk saura din ƴan uwanmu ne gaba ɗaya. Dukkan mu family ɗaya ne.
Kana cikin wannan tawaga na wannan motar?
Muna ciki lokacin da shi wannan bullet ya same shi din ma sai da ya wuce a bayanat kula kafin ya same shi. Shine karshe muna mota ɗaya.
To tun wancan lokacin kun ji ɗuriyan inda ƴaƴanku suke?
Har yanzu ba mu ji labarin su ba. Kuma shi commissioner dan sanda yana gani kamar bai san ma cewa an dibi ƴan matan ba.
Eh, commissioner sanda ya tabbatar cewa akwai wasu da aka tafi da su amma babu matan ƴan sanda a ciki. Kamar bayan wannan din ya muku wani bayani game da batun kwace ƴaƴanku da aka yi
shi har yanzu labari ma mu ji labari a wajen commissioner dan sanda ma ba mu ji ba
bai sheda muku komai ba
bai sheda mana komai ba yana nuna maka ma ba san abinda an tafi da ƴan matan ba ma
kuna da kiyasin adadin matan da aka kwace a yanzu haka
ƴan matan mu dai wanda muka sani su 14 ne a cikin wannan lore din ba mu san ko akwai wani su mata daban da wani su mutane ba amma namu family namu su 14 ne
an ce kuma suna raka gawar ɗaya daga cikin ƴar uwarku wanda ta rasu ko kamar su banda wanda mata akwai maza da aka diba ko kuma mata ne kadai
a mu ba mu san ko akwai maza ba amma na san dai namiji daya gaban motan ya fita ya gudu ya tafi shi daya wanda yake escorting gawan a cikin motan police an harbe shi somebody tije shi driver kuma ya samu ciwo a hannun shi anan shi ma ya gudu to mu dai mun san yawancin ƴan mata ne suka cikin suna bayan lorry din
To Allah ya kyauta ya kuma ƙara karewa. Yanzu kuma ga sakonnin da ku masu sauraro kuka aika mana.
Assalamu alaikum sashin Hausa na murya Amerika. Sunana Sani Balak dake guru Hausare a jihar Yobe. Ina kai kuka na daga gwamnatin jihar Yobe ya kamata ka mana General Hospital a karamar hukumar guru.
Assalamu alaikum sashin Hausa na gidan Radio Amerika. Sunana Abdulrashid Jona Musa Gwarbawa daga jihar Sokoto tare da Najeriya. A wadadin dukkan al'ummar jihar Sokoto mai tsaron tafiyan mu ga ƴan uwa da iyalai da al'ummar jihar Kano a gida a kan rasa mutanen Kano suna mai tama. Da fatan Allah shi kansa Allah ya kafarta masa Allah sa ya huta.
Assalamu alaikum. Sunana Muhammad Maina. Daga karamar hukuma ta Shalan Adamawa State a Najeriya. Shawara na shine gaba da shugaban kasa nake so na yi magana. Akwai gwamnati ba sa tausayawa talakawan su da ballantan ma'aikata. Har suka za a bada wasu abubuwa domin su biya ma'aikata hakokin su samu. Su warware ba su suka su kyautatawa iyalansu. Amma su sai su hana kimeme su hana kudi saboda tauyewar rashin imani a zuciyarsu. Da rikin tausayawa ina da nake wa shugaban kasa irin wayannan gwamnoni a zaɓe su a daina ba su wannan kuɗin gara rasa gaba ɗaya kawai.
Assalamu alaikum DOA Hausa. Sunana Liman Muhammad Mala Bajoga. Ina kira ga manajan wutar lantarki na garin Bajoga da ya ƙara tsaini wajen bin diddigin wutar lantarkin mu wadda tushenta yake daga Port Harcourt jihar Yobe. Kuma ina kiransa da ya haɗa kai da shugaban karamar hukumar Funa Kai Bajoga don bin diddigin wutan. Talakawa suna shan wahala ganin yadda aka shafe tsawon lokaci babu wuta.
Assalamu alaikum DOA mai magana Kamala Baka Jalan Sabo Hayan Garabi amma inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. DOA na so ku miƙa min ƙorafi na game da shugaban ƙasar Najeriya da suna da talaka. Talaka yana cikin halin ha'ula. Talaka shi ya jajirce da zaɓar shi.
To madalla da wannan ne muka zo ga shirin mu na ƙarshe wato labarai amma wannan kara ta kaice.
Yau Talata 4 ga watan Yuli Amurkawa ke bikin ranar da Amurka ta samu ƴanci tun shekara ta 1941 ranar ta 4 ga watan Yuli ta kasance ranar hutu a nan Amurka. Sai dai an fara bukukuwan ƴancin kan ne tun ƙarni na 18 da kuma juye-juye halin Amurka. Labarar da muka samu da dumi-dumin suna nuni da cewa Koriya ta Arewa ta sake gwajin harba makami mai linzami a yau Talata. Rundunar sojin Koriya ta Arewa ce ta ba da sanarwar nan. A can ƙasar Siriya kuma rundunar sojin ƙasar ta ayyana tsagaita buɗe wuta a kudancin ƙasar.
To madalla da takaitattun labaran mu kawo ƙarshen shirin gaba ɗayansa. Yanzu a madadin kowa da kowa nan sashen Hausa. Musamman Grace Alheri Abdu da Titiyan gabatarwa sai Solomon Abubuwa da ya ba da umarni da injiniyanmu Zainab Abdulrahman. Ni Ladan Ibrahim Aiwa ke cewa sai an jima ku jo su abokan aikinmu da wani sabon shiri. Ciki ko har da shirin nan na noma tushen arziki wanda Sarfilu Hashin Gume ke shiryawa kuma ya gabatar.